أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أوا مسكلمو دسورارمو تكفريات الأباريتا سنة تي في إي كاس الكتاب والسنة منا مكو غيسوة الدين المسلنتي منا كارغودي والله سبحانه وتعالى تارد جنجنا وأغريشي دسالاتي غمونزون سيرا منزون رحمة annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa da wanda ya bi su akan tafarki nagari har zuwa ranar tashin alkiyama. Kamar yadda muka sani, wato a wannan darasin namu wanda muka sanya mataki hada nasoshi ko yadda ake hada nasoshi ko yanda ake hada nasoshi, wannan shine darasin mu na wato 66 kenan insha Allah ta'ala. Muna tafiya ne da littafai guda biyu. Littafi na farko Daf'u Ihami Littirab an Ayatul Kitab na Al-Sheikh Al-Allamatul Qur'ani Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti, da kuma littafin As'ilatul Qur'ani Al-Majid wa Ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi rahmatullahi alayhim ajma'in wa rahimallahu jami'al muslimin. To, muna tafiya ne da littafai guda biyu kamar yadda kuka sani, kuma muna bin jerin ayoyin Al-Qur'ani. Dan haka a yau zamu tashi ne akan wato mas'ala ta 243 a cikin littafin As'ilatul Qur'an al-Majid wa Ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar. Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kikkiawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mukunmu da mu da ku gaba daya. Malam yace a ƙarshen wannan mas'ala ta 243, fa in qila, idan aka ce qauluhu ta'ala, fadar Allah subhanahu wa ta'ala, ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل, دا دي سو اهل الكتاب دومنا انا مغانا دي كان اهل الكتاب, ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلناهم جنات النعيم, ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل, ولو انهم دا دي سو اقاموا التوراه سن سيد التوراه والانجيل دا انجيلا. ايه 66 ا cikin سوره المائده الايه يقتضي تعلق الرخاء wasi'at ar-rizq, kinan yaqtadi wannan aya tana hukumta koko hukuncin da yazo a cikin ta ko bayan da yazo a cikin ta yana hukumta ta'alluqur rakha'i, wato ratayuwa. An gane ko ratayuwar saukin rayuwa kenan. Ar-rakha shine wato asalin sa laushi ko tabshi na ar-rakha, saukin rayuwa. Wasi'at ar-rizq da yalwa arziki bil imani bil kitabi, ya zamanto yana da alaka ne kenan da imani da littafin Allah ko da tafan Allah, domin nan al-kitab bayan da fil littafi guda ba littafai tun da at-taurat wal injil, yace wal amali bima fihi, da aiki da abin da ke cikin littafi kenan na at-taurat da injila. Walaysa kadhalika, malan yace kuma al'amarin ba haka yake ba. Fa inna kathiran min al-mu'minin, domin da yawa daga cikin waɗanda suka yi imani bil kutubil arba'a, da littafai guda hudu, yana nufin kenan nan al-qur'ani mai girma da zabura da at-taurat da injila. An gane ko kuma don da ke aiki da su, ni ma'ana yana aiki ne da dukkan littafin Allah. An gane ko al-arba'ati kenan, al-amilina bima fiha, waɗanda suke aiki da abin da ke cikin su, min malam yunsakh, abin da ba a shafe hukuncin sa ba, aishuhum fid dunya, rayuwarsu a duniya, munkadun, wato tana cikin wahala. An asalin an-nakdu shine abin da ya gurbata ko ko abin da albarkarsa ta tawaya, ma'ana bai da wato sauki mai yawa. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul a'raf yake cewa والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كنا إلا قليلا البركة أما سمو ينبع أترى يصبع تدى البركة سيدي أتباع ساسام سوكي من يوا ورزقهم مضيق رزق أرزق إنسكم إنجمالا مضيق أن كنت تاشي يا ذا من توتو تكيتتشي تو يا أكي حكنغا أنت إنسو نعيكي دسوزا سامو سوكي الرأيوا أما الهالي كما gashi mutane suna aiki kuma suna shan wahala mumin ne yanzu idan aka auna ko a zamanin mu yanzu kasashen turawa sun fi mu yalwar azirki kulna zamu ce hadha ta'liq wannan ta'liqi da anka kawo na alakanta kenan ta'liqi rata yace wa akwai sauki khasun fi haqqi ahli kitab ya danganta daga ahli kitabi an gane ko li annahu mushtakau min dhiqir rizqi domin ishtakau ma'ana eh an ce ishtaka shine ya kai kara ma'ana sun nuna gajiya wasu min dhiqir rizqi daga kuncin arziki hatta qalu hasukatin da suka ce yadullahi maghlula hannun Allah a tankware take wal iyadu billah ma'ana sunan rufin Allah maruwaci ne aya ta 64 a cikin suratul ma'ida fa akhbarahum Allah ta'ala sai Allah ya ba su labari anna hadha at-tadhiq wannan kuntasawa da aka yi uqubatan lahum uquba ce wato sakamako ne azaba ce gare su bi shu'mi ma'asihim saboda shu'umcin sabon Allah da suke yi an gane ko shine shu'mu anan ba canfawa ba domin ba a ce Allah yana canfi wa kufrihim kuma saboda kafircin su wallahu ta'ala Allah subhanahu wata'ala yaj'alu dhiqar rizqi yana sanya kuncin arziki an gane ko wa taqdiruhu an gane ko ya kunta tashi na ake nufi nan ba kaddarawa ba an gane ko wa taqdiruhu ni'matan wa taqdiruhu da kunta ta arziki kenan ni'matan fi haqqi ba'd ibadihi sannan Allah yana kuntata arziki kamar da yace yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir kina Allah yana shimfida arziki ga wanda yaso kuma yana kuntata arziki ga wanda yaso sai malamai sun kaddara ta ibtila'an kinan yabsutur rizqa liman yasha'u ibtila'an wa yaqdir liman yasha'u banga wa yaqdiru rizqa liman yasha'u kinan ibtila'an duk jarabawa ce domin da yalwata arziki da kuntata shi dukan shi wato abin nan ne jarabawa ce في حق بعض عباده ونقمة في حق بعضهم كما الله سبحانه وتعالى ينا كنت تأرزكي دان سبو الأذابا قول أنسو متاني وكذلك الرخاء والسعة كما حق كما سوك كاوا دا يلو تاوا فيعاقب بهما على المعصية سي الله يأقوب بهما دا كنت تأرزكي انكو يلو تاشي على المعصية أكن واتو ساباني كوكو أكن كنت تاوا كينن دا الضيق دا التقدير ويثيب بهما على الطاعه كما الله ينا ساكن كاوا دسو ده الرخاء ده ابن ده الرخاء والسعه يا ساكن كا على الطاعه اكن طاعه كنن معنى وني لوكتي الله زي كنت تامك ارزقي سبودا يا قاره درجهك وني لوكتي زي كنت تامك ارزقي سبودا كانا سابون الله دن يا داو دك بيس هانيا كو يا ساكاي ايماني كوكو مسلمين وين دينا اكن سابو دن يا رغي سابون الله wani lokaci kuma Allah yana bude arziki don istidraji kafiri idan aka bashi aka jarabe shi sai shi ta alfaharin cewa shike da arziki shi zai yi daga dama ko aka bashi ilimin duniya na kere-kere sai ta zalumtar waɗanda ba su da karfi ya tsace arzikin su ya mamaye musu kasashen su ko kuma Allah ya ba mutun arziki ya yalwata mishi saboda ya ƙara mishi wato biyar Allah subhanahu wataala kenan sakamakon da ka bi Allah sai Allah ya ƙara yalwata maka arziki kenan kasancewa mutum kafiri in an bashi arziki jaraba shi akai idan an kuntata mishi arziki jaraba shi akai haka mumini idan an bashi arziki jaraba shi akai idan an kuntata mishi arziki jaraba shi akai wa yakhtalifu dhalika bi ikhtilafi ahwali al-ashkhas malan yace kuma wannan na kuntatawa da kuma yalwatawa yana bambanta ne da bambancin halin mutane فلا يلزم من توسيع الرزق الاكرام باش بيلزمتا بادو باتيلس بني معنى ان انكروتا متون ارزقي ينونا الله يا غيرمما شي yana son shi ولا من تضييقه نين قرا كلمه تا قونا ولا من تضييقه الاهانه كما كنت تارزقي بيان ان الله يا ولكن تد متون با ولا يلزم عكسه ايضا كيرن كما با يلزمتا اكسنسا معنى كنا اذا الله يا يلوتا با يانونا كما يا غيرمما متون با شيني عكسه ولهذا رد الله تعالى ذلك بقوله شي يسا الله يردي ga wanda suke da irin wannan tunani da fadarsa fa ammal insanu idha mubtalahu rabbuh idan dan adam Allah ya jarrabe shi sai ya ce mallai ce ila qawlihi ta'ala kalla har zuwa fadar Allah subhanahu wataala kalla ba haka al'amarin yake ba kenan fa ammal insanu idha mubtalahu rabbuh dan adam idan Allah ya jarrabe shi wasu kace kafiri ake nufi fa akramahu Allah ya girmama shi a duniyance wa na'amahu Allah ya bashi ni'ima fa yaqulu rabbi akraman zai ce Allah ya girmama ni wa amma idha mubtalahu idan Allah kuma ya jarabe shi fa qadara alayhi rizqahu Allah ya tauye masa arziki fa yaqulu rabbi ahanan zai ce Allah ya wulakantar da ni kalla ba haka al'amarin yake ba kenan da buda arzikin da yalwata shi da kuntata shi ba shike nuna girmamawa ba ko kauna ta Allah a'a idan kana bin Allah Allah baka arziki don ka kara ne idan Allah ya kunta sama dan saboda kai hakuri ne ka samu lada shi yasa zo cikin hadisi na sahihi muslim na suhaib ajaban li amri almu'min inna amrahu kulluhu khair dukkan al'amarin mu'mini alkhairi ne inji manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam abin mamaki ga al'amarin mu'mini dukkan al'amarin sa alkhairi ne in asabathu wa tu sarra'u shakara fa kana khairan la idan abin farin ciki ya same shi Allah ya rubuta mishi arziki Allah ya bashi matsayi Allah ya bashi ilimi na duniya ko na addini ko Allah ya bashi yaya ko wani abu zai gode ma Allah ba zai ce kokarin sa bane ko ko dan yafi mutane dubara ko abin da ya kama da haka sai ya zamanto yayi godiya sai ya zamanto alkhairi gare shi sannan kuma wa in asabathu darra idan kuma cuta ta same shi ko tsanani sabara zai yi hakuri ba zai kasa ba فكان خير لو سيد من تو الخير غريش كنن إن أمره كله خير الأمر المؤمن يدكش الخير كما يدكشون وانا حديثين أنغاريكو أما كافري إن أن كنت تامي سيهوشي دا الله kama yadda wasu musulmiyoyin lokaci sai su kushi da ubangijin su bussanci wa ba cikin jarabawa tana yiwa ababin da baka so Allah zai iya sanya matakai ne na cimma nasara domin idan ana jarabaka zaka gane wa kike son ka tsakani da Allah cikin ƴaƴanka matanka abokananka dalibanka magoya bayanka cikin talakawanka kuma idan aka baka dadi kenan sai ka san su ne sun ka cancanta ka gina su da kyau saboda su ne za su iya zamantowa tare da kai amma idan Allah bai jarabe ka ba sai ka zamantowa wa baka sanin wane na masoyinka wane ne ba masoyinka ba ina fata an fahimce ni kamar yadda Allah ya jarabe Annabi Yusuf an shirye kisa gare shi an kai shi bakunta ma'ana an sayar da shi a matsayin bawa an kai shi ya zamanto bawa kuma karkashin mace ta neme shi ya kiya ta kai ta yi sanadi an kai shi gidan kasu to kun ga duka waɗanga abubuwan suna hana dadan izon wani abu a duniya a shirye kisa gare ka in an kashe kai shikenan babu zancin ci gaba Allah ya ƙetarar da shi wannan an sayar da shi a matsayin bawa ko mun ce ƴan uwansa suka sayar da shi ga waɗancan suka je suka sayar da shi ko mun ce a'a waɗancan suka doko shi daga rijiya suka sayar da shi ya dai koma bawa a takaici almuhimu kuma bawa kuma karkashin mace kaga annabin Allah ce yana karkashin mace kuma annabin Allah bawa an sayar da shi annabin Allah a bakunta duk waɗannan abubuwan suna hana mutum ya ci gaba sannan kuma gashi tan neme shi babban abin da take ganin mace take ganin shine izzata ta nuna tana son dan adam yayi kwanciya da ita idan ya kiya tana ganin ƙarshen kaskanci gare ta kuma tan neme a kai shi gidan kasu kuma aka kai shi kuma yayi shekaru a ciki amma da ya fito sai zan babban mutum Allah yayi saqalahu bitajarub Allah ma'ana ya goge shi ya sa ya gane rayuwa ta fuskar jarrabobi sai zan babban mutum yanzu ba wani mutum da zai zo ya rinka masa wani dadin bakin banza ya nuna mishi masoyinsa ne face zai iya gane wani ne masoyinsa wani ne ba masoyinsa ba haka ake yi musahabbai haka ake yi mu annabawa kidan ya kamata mu gane wannan kalla al'amarin ba haka yake ba ai laysal amru kama dhanna al-insanu ba yadda al'amarin yake ba kamar yadda dan adam yake zato an gane ko wa za'ama min anna tawsi' ar-rizqi ka gani ko wa za'mu min anna tawsi' ar-rizqi dalilu karama ko zaton dan adam yana riyawa inji malaman zauri yana tunanin cewa yalwata arziki dalili ne na girmamawa ta wajen Allah wa tadyiquhu dalilul ihana sannan kuma yayi zaton cewa kuntata arziki dalili ne na Allah ya wulakantar da shi bal dalilul karamati huwa al-hidaya abinda yake nuna Allah ya girmamaka Allah ya baka shari'a ta addini an gane ko wa tawfiqu lit ta'ati Allah ya maka tawfiki ya datar da kai zuwa ga masa da'a wa dalilul ihana dalili na wulakantarwa da huwa al-idlalu shine mutun Allah ya batar da shi in ya san cewa bai cancanci shari'a ba an gane ko wa hurmatu tawfiq Allah ya haramta ba mutun ya hana shi at-tawfiq dacewa to wannan da shi zamu fahimci fiqhu al-ibtila al-ibtila jarabawa akwai ibtida akwai jaza al-ibtida wato al-ibtila al-ibtida'i jaraba wanda Allah ya kage ta Allah ya jarrabi misali Annabi Ayyub ba dan yayi wani laifi ba an gane ko da yake wani lokaci ma Allah jarrabi Annabi dan saboda sun dan kauce ma hanya kadan kamar yadda anka jarrabi Annabi Sulaiman mun mukun yace insha Allah bai ce ba sai Allah ya jarrabe shi ina fata ana fahimta ta sannan akwai al-ibtila al-jazai jazai Allah zai jarrabe ka jaza'an saboda abin da ka aikata Allah ya baka dukiya musamman kafirai yanzu Allah ya ba su dukiya ya ba su ilimin duniya amma suna amfani da shi wajen cutar da al'ummomi da bautar da su da tsace arzikin su to wannan ba shike nuna Allah yana kaunar su ba a'a istidraji ne Allah zai iya kama su shi yasa da Allah ya ce wa nablukum bisharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un muna jarrabakum bil khairi da al khairi abinda kuke so washarri da sharri abinda yake bukatar ku yi hakuri ba a cewa Allah yana aikata wato sharri kenan ya kamata mu fahimci ayar da kyau kenan Allah zai bude musu sai sun kai inda zai kama su sai ya kama su idan ba su yi imani ba suka tuba kai ma mumini ana jarraba ka saboda a nuna maka cewa ka aikata wani abu ya kamata ka dawo ma Allah subhanahu wataala dan haka kada mu sa tsammanin kafirai abinda suke samu na arziki kamar Allah yana kaunar su ne kuma Allah ya bayanin wannan ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun abinda suke gani Allah na ba su na dukiya da kuma ƴaƴa suna sa tsammanin ana gaugawai musu alkhairi ne alhali ba su fahimta ba suna ci gaba ne irin ci gaban mai rijiya kamar yadda malam Bahaushe yake cewa dan haka da yana da kyau mu fahimci cewa kafirai da aka bude musu a'a ana jiran lokacin da za a kama su ne dan saboda sun ba mata wani wuri lokaci jagorancin kasashen su kamar kasar Jamus ma'ana kuma an ga an ci nasara a'a kuma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a babu al'umma da za ta samu mace jagoranci ta ci nasara wani yana ganin kuma Germany ta ci nasara a'a istidraji ne akwai inda Allah yake jira zai kama su yana da kyau mu fahimci irin waɗannan wato nasoshi ba sai mun tsawaita bayani ba saboda ba akan wannan muke ba amma dai na dan yi ƙarin bayani ne saboda mu fahimci mas'alar da kyau wallahu ta'ala a'lam مسألة تجب مسألة تقريب يود 44 أتكن أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ما لن يتي فإن قيل إن أكتي ما فائدة قوله تعالى منين فائدة فأر الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول يا كي منزو بلغ ما أنزل إليك من ربك كإسد أبند أكس واتو كإسد ساقوان أبند أكس سوكر ما دقاء بنججنك وقما تشاف القرآن قبائل إذا حدث سم منزو صلى الله عليه وآله وسلم قبائل دوم موصولية بلغ الذي أنزل إليك من ربك كاقا وقما تشاف دكا القرآن ashe wanga ma duk bayanin da za a yi na alqur'ani da sunna yana karkashin wannan aya wa illam taf'al fama ballaghta risalata ko wa illam taf'al fama ballaghta risalati akwai qira'a guda biyu sai mun yi hattara akwai qira'a ta nafi' da qira'a ta abu ja'far da qira'a ta ibnu amir da yaqub da kuma shu'ba wanda yake rawi ne na asim sun karanta fama ballaghta risalati baka isar da sakon Allah ba sakunan Allah zamu ce ko sakukkan Allah sakokan ubangiji in kuma kace fama ballaghta risalati risalata baka isar da sakon Allah ba to anan malin yace wa ma'lumu annahu idza lam yuballigh al munzal ilayhi ko al munazzal ilayhi lam yakun qad ballagha risala an sani kuma sananne na magana cewa ba sai an fada ba kenan idan bai isar da sakon ba ai bai isar da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce shi ba malam yace kulna zamu ce al muradu abinda yasa akai wannan bayani hasuhu ala tablighi ma unzila ilayhi wato an motsar da shi an kwadaitar da shi na ya isar da sakon abinda aka soka mishi mimma aibil yahud na daga ayyuban yahudawa abubuwan da suke aikatawa ake nufi shine aibin su ba wai aibi na halitta ba domin Allah shi halicci kowa ko aibin su na asalin su domin ba su da aibi ta fuskar asali domin ayyan annabawa ne ma'ayib kenan jam'i ne na abin nan wa masalibahum min ma'ayibil yahud wa masalibihim da kuma masalib da sa'un ne masalib shine wato ayyuban su munanan dabi'o'in su da sifofin su in an ce al manaqib an gane ko jam'i ne wato abin nan na manqaba wato dabi'a ta wato ta gari ko manqiba fal ma'ana ballighi al jami'a ka isar da dukkan sako fa in katamta minhu harfan idan ka boye wani harafi kunta fil ithmi zaka kasance a cikin zunubi wal mukhalafati da kuma sabanin da kai yi ma'ana saboda sabanin da ka aikata kamar lam yuballigh shay'an albattata kamar dai wanda bai isar da sako ne gaba ɗaya ba an gane ko faja'ala alkitman alba'd sai Allah ya sanya boye sashi ka kitmanil kulli kamar mutun ya boye ne duka gaba daya ina fata an fahimta kidan malam yana nufin wagga aya ta zo ne ta nuna cewa an motsar da shi ne ya isar da sako wadansu daga cikin malamai malam yace waqila sun ce umira bi ta'jili tablighi an umurce shi ne da ya gaugauta da ainun ne in an ce at ta'jil da alhamza ana nufin jinkiri daga al'ajalu ne abinda an ka sanya ma lokaci kenan ba ai ba at ta'jil da ainun kuma yana nufin gaugautawa da ainun ne daga al'ajala ne ka annahu sallallahu alaihi wasallam kamar dai shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana aziman ala tablighi ma nuzila ilayhi ya kasance aziman mai daurarran niyya akan isar da abin sako dukkan sakon da aka saukar izuwa gare shi illa annahu sai dai shi akhara tabligh alba'd ya jinkirta isar da sashen sako khaufan ala nafsihi don tsoro akan kansa wa hadaran da sauna na kafirai kenan ma azmihi ala tablighihi tare da cewa kuma yana niyyar shi tana nan akan zai isar da sako dukkan sakon da aka umurce shi fi thanil hal a hali wanda zai zo gaba kenan zuwa gaba fa umira bi ta'jil at-tabligh sai aka umurce shi da yayi gaugawa yu'ayyidu hadha al-qawl abinda yake karfafa wannan magana qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ya'simuka minan nas a wannan ayar dai zuwa karshen ta kenan يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس آياتا وتستين دبكو أتكن سورة المائدة وننشيني أبندا ما لم يسكي وتبياني أكنسا على أي حالة ومنزوين جنس أوروبا وننبني ذا أي تشوادي نا أن أمر جشني دي إسر kuma wannan umuri ne zuwa ga al'ummar sakatta ji tsoron isar da sako in dai ta bi uslubin sa'udu ila sabili rabbika bil hikma domin Allah shine ke bada kariya Allah zai bada kariya ba a son cin mutunci da zagi cikin wa'azi amma ayi bayanin gaskiya irin yadda take ba tare da an hankalta ma wani abu ba face sifar mutun koko aikin da ya aikata galibi ba a son fadar sunaye in ba kafirai da suka shahara da kafirci ba ko kuma wani musulmi da sunan musulunci wanda har ma ya fita musulunci yana kiran mutane zuwa ga wato kafirci sai a bayyana sunan shi da sauran abubuwa amma kuskure tsakanin musulmai galibi ana bayanin sifofi ne da kuma mi da kuma ayyukan su hatta da kafirai ba wai jinsi sune Qur'ani yake abin nan zargi ba ko yake kushewa a'a yana fadar aikin da suka yi shi yasa da awa ingantatta shine za a kula da sifan mutun munafiki kafiri fasiki fajiri azzalumi an gane ko mushriki amma ba a hankalta ko kuma aikin shi yayi shirka yayi zalunci yayi fasikanci amma ba a hankalta ma wani abu wanda ba wannan ba in an kalli jinsi aka ce jinsin dan adam ai dukkan mu jinsi mu guda ne kullukum min adam wa adamu min turab ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu ba a hankalta ma launin mutum domin ba shi mutum ya zabi launin da Allah zai halicce shi da shi ba ba a kallon tsawon mutum ko rashin tsawon mutum Allah shi ya ga dama halicce shi cikin wannan ba a kallon yaren mutum domin Allah ya bashi wannan yaren ba a kallon kabilan mutum domin Allah ya ga dama bashi yayi shi cikin wata kabila ba shi ya zabe wannan ba ba a kallon arzikin mutum domin mutum ba shi ba kan shi arziki ba ba a kallon matsayin mutum na mulki ko na ilimi na duniya ko ilimi na wato addini domin ba mutum ya ga dama ba kan shi wannan ba sannan ba a kallon bangaren kasan mutum ko nationality din shi ko jahar da ya fito ko garin su ko kauye ko birni wannan duk bai da muhimmanci kaddara wa Allah ce wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun amma aikin mutum ake kallo yayi mai kyau ko bai yi mai kyau ba mugu mugu ne kowane iri ne ko ja ne ko fari ne ko baki ne ko dan kasa kaza ne ko dan jaha kaza ne ko yare kaza yake magana ko ya fito daga family kaza ko ya fito daga kabila kaza mugu mugu ne aikin sa yayin mai da shi mugu kuma mutum nagari ne ko wane ne shi ko a wani kauye ya fito ko a wace jaha ko a wani gari ko a wani yare ko a wani party ya fito ko a wace kasa dogo ne gajere ne baki ne fari ne mace ce namiji ne aljani ne dukkan su babu a kallon wannan wani aiki ne mutum yayi shi yasa a kotunan duniya ma na duniya ba ya cancanta ne in ana son ai adalci ai mutum hukunci akan aikin da ya aikata ba tare da hankalta ma addinin sa ba yaren sa kabilar sa wace jaha fito wani fati yake wannan duk bai da alaka da adalci idan muka yi hakan ga wannan shi zai sa duniya ta zama lafiya kuma wato kasashen mu su zauna lafiya kuma musulunci ya ci gaba hatta da kafirai da suke son su ci gaba galibi sun fi mu kwatanta gaskiya a cikin wannan duk da yake akwai inda ba sa kwatanta gaskiya wajen shari'o'i sai su fifita mutanen su dan cikin kasa ya fi dan wajen kasa ko kuma a kama shugaban kasar Afrika ko na kasashen Laraba a yi masa hukunci a kotunan duniya amma na kasashen su ba sa yi masa hukunci wannan shi yake sa duniya tana ƙara rikicewa Allah kai mu nutsari kafin mu je mas'ala ta gaba ƴan uwa musulmi kamar yadda muka saba muna dan ƙara wani abu daga cikin abin da ya kamata mu ƙara kalima ta ya ayyuhar rasul malaman har da alqur'ani suke cewa so biyu aka kira manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ayyuhar rasul a cikin alqur'ani kenan ya ayyuhar rasul بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر قل لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر قراءة إمام وتنافع سننكما ما لم يسكي تشيوا Allah bai taba kiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sunansa ba a cikin alqur'ani duk da yake sunansa ya zo wuri hudu a cikin alqur'ani wa ma muhammadun ma kana muhammadun ala muhammadin muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dukkan su labari ake bayarwa ka'ida ce malamai suka bayar wa ma muhammadun ma kana muhammadun ala muhammadin muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma muhammadun yana cikin suratu ali imran wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin ma kana muhammadun yana cikin suratu wato abin nan suratul ahzab ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin ko wa khataman nabiyyin imam asim ya karanta wa khataman nabiyyin nafi kuma ya karanta nabiyyin don haka dai walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin na uku kuma walladhina amanu aw amilus salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin wadanda suka imani da abin da aka saukar ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam suratul qital ko suratul muhammad sai na hudu muhammadur rasulullah wal الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية من سورة الفتح دكان سلا باريني أما إن الله ذكر سيدي يا أيها الرسول يا أيها النبي يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة يا أيها النبي لم تحرموا ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم amma sauran annaba dukan zaka iske an kira su da sunayen su kai tsaye a cikin alqur'ani mai girma wanda yana daga cikin khasa'is na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya musa innahu ana allah alaziz alhakim ya yahya khudh alkitaba biquwa wa atainahu alhukma sabiyya ya ibrahim a'rid an hadha innahu qad jaa amru rabbik wa innahum atihim adhabun ghayru mardud da sauran ayoyi mas'ala ta karshe da zamu wuce zamu yi bayani kara akan ta ita ce mas'ala wadda ayyada ta zo ta ce wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu ku risalati mun ce wadanda suka karanta risalatihi wato imamu nafi' da imamu abu ja'far da kuma imamu ibnu amir da yaqub da shu'ba wanda rawini na asim sun karanta risalati to risalatihi saƙoƙuka na Allah ko saƙunan Allah shi kuma risalatahu saƙon Allah to ya zamu yi at-tawjihu baina hadhihi al-qira'at yana da kyau domin nan an ce sako mai yawa nan kuma an ce sako guda to kaga wani zai ce to ya wannan dole na dalibi ilimi sai yana amfani da tafan tawjihul qiraat bari mu yi tawjihi sannan kuma ba da wadansu littafai da za su taimaka ma dalibin ilimi a cikin wannan fage risalatahu an kalli cewa sakon Allah ɗaya ne shine alqur'ani dukkan shi sakon Allah ne risalatihi wadansu malamai sun ce abin nan da shi da risalatihi duka ɗaya ne domin in an kai idafa mufrad zuwa ga ma'rifa to yana komawa jam'i kenan dukan shi sakunan Allah ake nufi da inda yace wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan kun ce za ku lissafa ni'imomin Allah ba ni'ima guda ba duke sun ce ni'ima Allah guda ma in mun ce za mu lissafa abin da ke cikin ta ni'imomi ba za mu iya ba amma dai ni'matallah ana nufin ni'imomin Allah domin ba ni'ima guda Allah ya muna ba kaga la tuhsuha ana nufin ni'imomin Allah saboda an yi idafa mufrad zuwa ga wato al-ma'rifa wannan shi da abin da malamai suka ce kenan da risalatihi da risalatahu duka ma'anar su daya wadansu sun kace a'a inda an kace risalatahu sakon Allah an kalli alqur'ani a jumlace inda an kace risalatihi na an kalli cewa alqur'ani yana kumshi da sako daban-daban umurni da hani ko ko sururi daban-daban sura 114 kenan dukkan su koce an dauke ta matsayin sako ne na Allah subhanahu wataala wannan kadan ne daga cikin abin da malamai suka faɗa mai so zai iya komawa cikin littafai na tawjihul qira'at ya gani musamman akwai misali idan akwai tawjihul qira'at qira'o'i mutawatire da wanda ba mutawatire ba akwai littafi abin nan qala'idul fikr fi tawjihil qira'at al-ashr littafi na farko kinan littafi na biyu mu'jamul qira'at na ustadul doktor abdul karim al-khatib in ban manta ba sannan kuma sunan mai littafin sannan kuma akwai wani littafi tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an al-karim na kursi malik abdullah sannan kuma akwai littafin abin nan الدر المصون في علوم كتاب المكنون السمين الحلبي سنة أكوي البحر المحيط نا أبو حيان التوحيدي سنة أكوي المحتسب نا ابن جني سنة أكوي القراءات وأثرها في التفسير والأحكام نا الدكتور أمال سالم بازمول نقصة سعودية دا سوران سو توجيه القراءات توجيه القراءات ساكو غما لمسين يوم ولا في أو لوكا تشندي قباتا دكما والنزامني والله تعالى أعلم mas'alar mu ta gaba mas'ala ta 245 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa dhammana Allahu ta'ala ya akai Allah ya lamunci dhammana lamunci wa dadunci malam bahaushe mai da lamun yace lamuni lamana kenan dhammana Allahu ta'ala li rasulihi al-isma Allah ya lamunci ma annabinsa al-isma wato kariya bi qawlihi da fatarsa wallahu ya'simuka minan nas Allah zai tsare ka daga mutane sharrin mutane kenan aya ta 67 a cikin suratul maida thumma sannan shi inda hushi manzo shujja wajhuhu an yi masa rauni a fuska kenan hatta tsage kenan yawma uhudin rana uhud wa kusirat ruba'iyatuhu sannan kuma an karya masa daya daga cikin haƙura ruba'iyya haƙura wadanga abin nan da ke yin galbusa ayon da ke ce ma galbusa an karya wato daya daga cikin su kenan to kenan kuma Allah ya ce zai tsare shi to kuma gashi an samu wannan matsala to malin yace zamu ce qulna al muradu bihi al isma min al qatl za a ce Allah zai masa tsari daga kisa kenan la min jami' al azab wa daga dukkan cuta ta mutane ba fa inna jami' al ismati min jami' al makarih domin a ce an tsare mutun ga dukkan abin da yake kyama la tunasibu akhlaq al anbiya'i irin wannan tsaro bata dace ba ko bai dace ba kenan da Hausa sai kuma tsaro namiji kenan amma da zabci isma mace ne la tunasibu akhlaq al anbiya'i bai dace ba da matsayin annabawa ko dabi'o'in annabawa alaihi musallatu wassalam tsira da aminci Allah ya tabbata a gare su li annahum domin su jami'una makarim al akhlaq sun tattaro sun hado dukkan dabi'o'i nagari wa min ashrafi makarim al akhlaq yana daga cikin mafi daukakar dabi'o'i nagari tahammulul adha wato jure ma cutarwa kenan bayuwa a ce a su ba za a cutar da su mutun da ba mala'iku bane a za a cutar da su an gare ko shine abinda wadansu malamai suka ce kenan nan kisa ake rufi athani nabiyyu anna hadhihi al-aya nazalat ba'da uhud wannan aya ta sabka bayan uhud domin li anna suratul maida domin ita a suratul maida min akhir ma nazalat min al-qur'an tana daga karshen abinda sabka a cikin al-qur'ani kenan sai zamanto nan ana nufin bayan cutarwa da an kai maka kafin wannan aya wallahu ya'simuka minan nas Allah zai tsare ka daga mutane ma'ana kinan zai tsare ka daga cutarwar mutane ko sharrin mutane shine abinda malan wato ya kawo to ana akwai wata mas'ala mai muhimmanci da ya kamata mu ƙara da ita shine an yi sabani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shin kashe shi aka yi ko ko dai tunda Allah ya ce ya tsare shi shikenan ba a kashe shi ba waɗansu malamai sun tafi cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam mutuwa yayi ba kashe shi ake ba tunda duk abin da muka sani shine ya mutu wato a gidansa sallallahu alaihi wa alihi sallam waɗansu malamai suna ganin a'a kashe shi aka yi domin mi domin mata mutaassiran bisum ya mutu ya tasirantu da dafi wanda wata bayhuda ta same shi a Khaibar wanda kuma a cikin hadisi ingantacce na ummul mu'minin Aisha yake cewa yana jin radadin wannan ciyon sannan kuma wannan shine awanu qat'u wato abhuri wannan shine lokacin da abhuri jijiyata za ta katse malamai sun yi sabani jijiya ce ta take a cikin zuciya ko ku jijiya ce da take a bayan mutum koko akwai banganganu da dama mai so ya duba cikin nihayatul fi gharib alhadith na ibn al-athir jijiya ce dai a taka cikin jikin mutum wanda idan ta katse ko ta kace to dan adam mutuwa zai yi to kenan sai zamanto dalilin wannan dafi ko guba da wannan matar ta sa a cikin naman akuya tunda ta san manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam na sunna ma akuya tabbashi da aka tambaye ta me ya saki kai wannan tace a'a idan kai annabi na san ba zai cutar da kai ba idan kuma makariyaci ne zan hutar da mutane daga sharrinka ko daga kai zan hutar da mutane da kai kenan a takaice bai mutu ba to amma tace ba zai cutar da shi ba a'a ba zai cutar da shi ba sai ya isar da sakon Allah kenan wallahu ya'simuka minan nas wanda suka ce kashe shi akai suka ce Allah zai tsare ka ga mutane sai ka isar da sako to in ka isar da sako kuma babu kariya sai Allah ya hada ma manzo sallallahu alaihi wa sallam tsakanin manzanci da annabta kuma ya bashi shahada domin shahada ita ma manzila ce mai girma kamar yadda Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yana daga cikin malaman da suke da wannan wato fahimta wallahu ta'ala alam to mas'ala ta gaba in uwa musulmi mas'ala ce ta 246 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi da aka ce malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya aka Allah ya ce wa malil zalimina min ansar az-zalumai ba su da mai taimako akan su sai aka kawo suratul baqara aya wato ta 270 alhali ko muna cikin suratul maida to kinan wannan sai ya nuna cewa ko dai shi malamin mai rubuta littafin yayi kuskure ko kuma a'a waɗanda suka yi tahqiqin littafin suka mance domin irin wannan aya akwai ta cikin suratul maida sannan kuma akwai ta cikin wato suratu al-baqara akwai ta cikin suratul maida akwai ta cikin suratu al-maida wajjan aya ta 72 laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam wa qala al-masih ya bani isra'il a'budu allaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar an gane ko to kenan wannan sai zama tun daga cikin mutashabihatul alfaz kenan nan cikin suratul baqara suka kawo lalle tabbas akwai ta cikin baqara kuma akwai ta cikin suratu al-maida malan yace ma anna ba'd adh-dhalimin tare da cewa wadansu az-zalumai wa humul usatu min al-mu'minin sune wadanda suke al-usatu jam'i ne na al-asi kama ar-rumat jam'i ne na ar-rami kama al-hufat jam'i ne na al-hafi hunta yi wanda ke tafaya ba takalmi kenan an gane ko al-urat jam'i ne na al-ari mutumin da yake bai da sutura kenan huntun sutura wa humul usatu min al-mu'minin sune masu sabo daga cikin mu'minai yashfa'u fihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawm al-qiyamah manzo zai musu ceto ranar tashin al-qiyamah wadansu tun a lokacin da za a farfaje kiyama wasu kuma sai bayan an kai su wato a can cikin wuta fa yakunu nasiran lahum sai ya zamanto zai yi ceto gare su na uka na ceto a musulunci suna nan duk da yake mu'tazila bu sayar da ceto ba sai guda kawai wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai yi wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay Allah ya cece su ya daga darajar su su yaya ya kai su matsayin iyaye a cikin aljanna kawai shi kadai ne suka yarda da shi amma cewa akwai ceto mas'ala ce da mun taba bayani akan ta cewa ceto akwai shi ga mu'minai za a yi ceto don a yi hisabi kuma za a yi ceto waɗanda ya kamata a kai wuta ba za a kai su waɗansu kuma za a kai su wuta kuma a yi ceto a fitar da su wanda ya kai nau'i guda takwas wanda malamai sun yi bayanin su a aqida ta ahli sunna kuma akwai hadisai mutawatir da suka tabbatar da wannan sannan kuma ceton nan za a yi shi ne ga waɗanda sai na farko sai da izinin Allah man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idni sai kuma wanda Allah ya yarda a yi masa ceton wala yashfa'una illa liman irtada amma waɗancan saboda karitar da hadisai ko gabatar da hankali akan nasoshi wani lokaci shi yasa suke korewa wanda mun dan taba bayani akan wannan mas'ala lokacin mu ba zai ba mu dama ba to dan haka dai za a yi musu ceto ranar tashin alkiyama su mu'minai alhaliku daga cikin mu'minai akwai zalunci wanda ba na shirka ba nan shine malam yake nufi قلنا ذا متي المراد بالظالمين هنا المشركون أما أبن دا أكي نفي أتكين آية مشركي أنقاني كو يؤلم ذلك من أول الآية ووسطها ذا فيمتشني فرقون آية دا من أول الآية فرقون آية ووسطها دا سكيتا نمبا ينا نفين آية سورة البقرة بها ينا نفين آية تكين سورة المائدة دومين آية تكين سورة البقرة تاينا زنتيني كما سو إيماني دنياتي وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه wama lil zalimin min ansar kaga ana zancin duk abin da kun ka ciyar ciyarwa ko da adda amfani ai ta masu imani ce dan haka aya cikin suratul maida ita take take magana kan kafirai laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam wa qala almasih ya bani isra'il a'budu allaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lil zalimin min ansar to ita ce yake zance kenan sai mu gane cewa kuskuren ko dai daga wajen malam ko kuma masu buga littafin ne suka yi kuskure kuma su tahqiqin sa wallahu ta'ala a'lam tunda ta fara da cewa laqad kafara alladhina kaga sun kafirta shi yasa anka cewa malil zalimin min ansar nan zalunci yana nufin shirka an gane ko to shine ake nufi da wannan ne malamai suka kafa hujja Sheikh Ibn Uthaymeen yake cewa idan mahaifi an gane ko kuma ba mahaifi ba duk wanda ya maka mummuna addu'a yana nufin za ta shafe ka idan baka zalunce shi ba koko ba akan kuskure kake ba baka saba mashari'a ba to wannan addu'a ba za a karba mata ba domin misali mahaifinka ya ce ka saba ma Allah taqiya ko mahaifiyarka ko kuma miji ya ce ma matarsa ta saba ma Allah taqiya ko malami ya umurci dalibin sa ya kiya ko ma wani ne to sai ka ki sai ya maka mummuna addu'a Sheikh Ibn Uthaymeen ya ce ba za ta kama ka ba dalili kuma wa malil zalimin min ansar az-zalimin ba su da mai taimakon su wa aka ce ya tsine maka Allah shi kuma Allah shi ya umurce ka ya Allah zai taimaki az-zalimi domin mutumin da ya maka addu'a mummuna addu'a yace ta shafe ka yake fatan ta shafe ka ba za ta shafe ka ba domin shi bai ka zalunce shi ba nan ba yayi zalunci domin da imamin mummuna addu'a bai dora ta a wurin ta ba kenan idan talakawa suka yi mu shugaban su mummuna addu'a bai zalunce su ba to babu wata matsala ba zai wannan abin zai shafe shi ba an gane ko saboda mi saboda bai zalunce su ba ina fata an fahimce ni wallahi ta'ala a'lam mas'ala ta gaba mas'ala ta 247 a cikin wannan littafi na as'ilatul qur'an al-majid wa ajwabatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malan yace fa in qila idan aka ce ma fa'idatu qawlihi ta'ala menene amfani ko fadar allah subhanahu wa ta'ala kenan wata fa'ida akwai cikin wannan magana wa dallu an sawa'is sabil sun bace daga wato daidayan hanya sun kauce ma wato tsakiyar hanya al-ma'ida aya ta 77 ba'da qawlihi bayan fadar Allah qad dallu min qablu sun bata tun gabani an fadi sun bata kuma yanzu aka dawo aka ce sun bata kuma daga daidayan hanya kidan kamar an maimaita kalimar shi ko a ilimin balaga ana ganin ko kuma a ilimi ma na iya zance ba a sun maimaita abin da babu wata dogor ba ana babu wata fa'ida wanda za a samu a ciki sai ya zama to kamar an samu alhashu ko at-takrar wanda bai da wani abin nan malam yace kulna zamu ce al muradu bil dalal abinda ake nufi da bata al awwal na farko dalaluhum anil injil bace wanda suka yi daga wato injila wa bil dalal athani bata ta biyu dalaluhum anil qur'an bace su daga al qur'ani domin ana zancen ahlul kitab ne kul ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum ghayra al haqq wa la tattabi'u ahwa qaumin qad dallu min qablu wa adallu kathira wa dallu an sawa'is sabil to kaga dan malam ya dauke ta akan kristoci ne ta sabka shi yasa ya ce bata ta farko akan injila bata ta biyu akan kuma alqur'ani ba su yi imani da alqur'ani ba ita ko at-taura sun kauce injila sun kauce ma abin nan nata wato karantarwar ta amma idan muka duba abin da kamata mu kara anan gurgurdon hali shine cewa a ahlul kitabi ya shafi mi ya shafi kristoci ya shafi yahudawa kidan muna iya cewa ad-dalal bata kenan sun kauce ma in ya shafi yahudawa sai mu ce bata na farko sun kauce ma at-taura an gane ko bata na biyu sun kauce ma injila da alqur'ani in yahudawa ne in kuma kristoci ne bata na farko sun kauce ma injila bata na biyu sun kauce ma wato alqur'ani ko ku a mu ce injila sun kauce ma injila domin wanda ya kauce ma injila ya kauce ma at-taura sai zaman to ya shafi yahudawa wato da kristoci duk da yake banga a zahiri ba haka malam yake son ya ce amma ahlul kitab ya shafi kristoci ya shafi yahudawa kinan yace abinda mutane suka faɗa kinan wadansu daga cikin malamai to banda wannan kuma ya kamata mu fahimci in qur'ani yace ya ahlul kitab ya kuma abu talittafi an gane ko wani lokaci yana nufin yahudawa kawai wani lokaci kuma yana nufin kristoci kawai siyaki yake bambantawa domin dukkan su ahlul kitab ne siyaki yake bambanta in qadiya ce ta shafi annabi Isa kadai to ya anka ce ahlul kitab kenan nan ana nufin mi ana nufin kristoci in ko qadiya ce ta shafi annabi Musa shi kadai sai zaman to yahuda ake nufi in qadiya ce ta shafi yahudawa ta shafi kristoci gaba daya an ce ahlul kitab ta shafi su gaba daya ya kamata mu fahimci wannan da kyau shi yasa ma Imam Suyuti a cikin Tanasukud Durar da ya kawo bayanin Qur'ani Fatiha ta kumshi dun ma'anarsa kuma tana tafsili ne ko wace sura ta zo tana tafsilin abinda zai biyo bayan ta na sura ko surorin da za su biyo bayan misali ma'ana kenan yanzu misali Fatiha za ta yi bayanin dukkan abinda ya shafi Al-Qur'ani misali zamu iske Baqara za ta abin nan za ta Ali Imran za ta zo ta yi tafsirin abinda ke cikin suratul Baqara misali kamar haka ne ko a'a wasu ayoyi ke cikin suratul Baqara abinda zai zo cikin surori shi zai bayanin su haka yayi bayani akan tanasub a tsakanin surori da yazo a ƙarshen Fatiha sai ce ghayril maghdubi alaihim waladdallin ba wanda aka yi hushi da su ba sune yahudawa waladdallin kuma ba da batattu ba sune kristoci kamar yadda asar suke nunawa hadisi da yazo cikin musnad Imam Ahmad da sauran su mai so zai kuma cikin mawsu'atu at-tafsir bil ma'thur da kuma at-tafsir abinna ad-durr al-manthur fi at-tafsir bil ma'thur na Imam Suyuti to sai yace al-maghdubi alaihim yahudawa shi yasa zancen ahlul kitab da yazo cikin yahudawa cikin al-qur'ani a cikin baqara galibi ne zai magana ne akan yahudawa ad-dallin kristoci galibin abin da yazo cikin ahlul kitabi a cikin suratu ali imran sai an ka fassala bayani na kan kristoci don hadda yadda sunan su yazo jere a cikin suratul fatiha haka ne kuma yazo a cikin baqara sannan kuma saboda baqara ta gabata sai ta yi bayanin al-maghdubi alaihim mafi yawanci ita ku ali imran saboda wafd na najran da yazo ni daga yaman yazo a madina ya tattauna da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ku sai bayanin sai yazo a cikin suratu ali imran yayi bayanin wannan to kuma in yace ahlul kitab ya kira su ne ma Abu Talib ta fidan ya nuna ma mutane ne masu ilimi ba sa aiki da ilimin su ba mamaki bane kinin cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a samu wannan ya bani Isra'il kuma nan yana kira su da bani Isra'il wani lokaci ya nuna maka ƴaƴan gida babban gida ne kenan ba abin mamaki bane dan babban gida ya kauce ma hanya shi yasa ya ce ya bani Isra'ila Isra'il shine sunan annabi Yaqub ne suna cewa Isra ana nufin bawa ilu Allah kenan bawan Allah to ya bani Isra'il ya ku ƴaƴan bawan Allah shine annabi Yaqub kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratu Ali Imran kullu at'ami kana hillan li bani Isra'il illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzala at-taura Isra'iluna ana nufin annabi Yaqub to dan haka dai a takaicen takaitawa wani lokaci ya kira su ne dan yin ma ƴaƴan annabawa ne dan wani dan malami ya bijire to dan annabi ma ya bijire ma Abu Talib tafi ne idan busu aiki da tafi ba to dan haka kan ai mamakin wani malami yayi karatu ya sani ya take sani ko kuma a'a wani lokacin suna da tafi amma jahilansu suna ƙarya da sun yi sani ba amma baki bane a samu jahili cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi iddia in ya san ilimi har yayi iddia in shi waliyi ne daga baya yayi iddia in shi annabi ne har yayi iddia in shi Allah ne ko karshe ma yazo yace yafi Allah domin mi domin su ma an ba su daga cikin jahilansu suna ƙarya Allah ce wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya daga cikin su akwai wanda busal littafi ga su ahlul kitabi ne amma sun ki karatu amma sai su labe saboda su ƴaƴan annabawa ne ƴaƴan babban gida ne kamar yadda dan babban malami zai kin yin karatu yace shi dan babban malami ne ya rada kan shi babban malami karshe ya zan waliyi karshe ya zan annabi in ba ai anniya ba karshe kuma ya tuma ya zan Allah wal iyadu billah sai ai shegiyat in ji malam Bahaushe to dan haka dai wannan shine bayanin da yake so in ƙara a karkashin wannan ahlul kitab ba dole bane sai kristoci ko yahuda wani lokacin yana iya dauka su gaba daya sai abu na karshe da yake kamata in ƙara akan wannan magana da malam ya kawo shine da anka ce qad dallu min qablu wa adallu kaseeran wa dallu an sawa'is sabil da anka ce qad dallu min qablu ana iya fuskantar abubuwa guda biyu ne ad-dalal al-awwal an kan li zamanin da suka bata qad dallu min qablu sun bata tun gabani nan kuma wadallu an sawa'is sabil nan ko an hankalta ma batar da suka yi sun kauce ma addini kinan can ana son a nuna maka lokacin da suka bata ba yanzu bane nan ko ana son a nuna maka sun bace ne daga hanya ta gaskiya sai a bambanta tsakankanin su a samu jihatul infikak kamar yadda malaman usulul fiqhi suke cewa wallahu ta'ala a'lam mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 248 أتكلم للتافع أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ما لن يتي فإن قيل إذا أكتي قوله تعالى فقر الله سبحانه وتعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه سنكسن تيباسا هان جونا أكم ممونا أنغانيكو واند سنك أيكتا ما لن يتي والنهي عن المنكر هاني دا أبوان ديكي ممونا والنهي عن المنكر هاني دا أبوان ديكي ممونا بعد فئله باين أيكتا شي wa wuqu'ihi bayan ya abku la ma'ana lahu bai da ma'ana domin ba a ce an hana mutum akan aikin da ya aikata sai dai a ce abin da yake son dai ya aikata zuwa gaba malam yace qulna zamu ce fihi idmarun akwai abin da aka shafi hudhifa an gari ko idmaru hadfi mudafin kinan akwai abin da aka shafi na hadfu mudafin an shafi kalimar da aka dangantawa zuwa gare ta taqdiruhu kanu za a kaddara ta kanu la yatanahawna an mu'awadati munkarin fa'aluhu kinan ba sa hana juna an gane ko an mu'awadati kan maimaitawa mu'awada maimaita munkarin mummuna aiki fa'aluhu wanda sunka aikata aw an munkarin aradu fi'luhu koko akan mummuna aiki wanda zuwa gaba suke son su aikata kama yara al-insanu kamar yadda idan mutun yake ganin amaratil khawd fil fiski yaga alamomi jam'i ne na amara na kutsawa a cikin fasikanci misali wa alatihi kuma an dauko kayan aiki na fasikanci kenan to sawwa ana gyara su na kayan kidi-kidi da abin da ya kamata haka wai to hayyau ana tsatsara su ana gyara su fayunkiru sai yayi musu kenan in ka ga alamun za a yi sai kai musu amma ba bayan an aikata ba ko kuma wayajuzu yana halatta an yurida bi qawlihi la yatanahawna ba sa hana juna ai la yantahuna ba sa kamewa wala yamtani'una an munkarin fa'aluhu ba sa kamewa su hana kansu daga abin da suka aikatawa kullu suna ci gaba bayan sun yi busu yi nadama ba suka tuba bal yusirruna alaihi suna dogewa wayudawimuna suna ci gaba yuqalu tanaha 'anil amri ana cewa tanaha 'anil amri wantaha anhu wani lokaci laraba suna cewa mutun ya bar abu kenan suna cewa tanaha kuma suna cewa intaha bima'ana wahid kenan ma'ana su dai ai imtana'a anhu wa tarakahu kenan ya kame daga barin sa ya kame daga yi wa tarakahu ya bar wannan aikin wannan shine abinda malam ya kawo a karkashin wannan aya kenan to amma kafin mu ci gaba wadan abubuwan da zamu kara ba mamaki a ce la yatanahawna an munkarin fa'aluhu ba sa hari daga mummuna aiki wanda suka aikata a'a na ana nufin bayan an aikata ka ce to kada a aikata zuwa gobe kenan sai zaman to mummuna aikin ba a iya hana shi amma ana iya yin wa'azi dan saboda kai ya sake maimaituwa kenan saboda kaga an aikata ne ma ka san akwai shi shiyasa zaka hani a gare shi ma'ana ga abin da zai zo gaba jinsin abin da aka aikata mummuna shine abin da ake son a ce dai daga abin da ya kamata mu kara abu na gaba wanda ya kamata mu kara shine cewa da anka ce kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu ba sa hana juna daga mummunan aikin abinda wato suka aikata anan ne malamai suke fitar da wata mas'ala ita ce mas'ala ta halit tarku fi'lun shin idan mutum bai aikata aiki ba shin zai zama to kamar yayi aiki ne an gane ko domin in anka umurce ka da abu idan kai kai to idan ba kai ba shin kai laifi ko ba kai laifi ba to idan kai laifi kinan ka aikata mummuna to idan anka umurce ka kai sai ba kai ba idan aka hane ka kabbari shin kai aiki ko ba kai aiki ba idan aka umurce ka aka ce kada kai ko ya kamata kai sai ka ki shin kai aiki ko ba kai aiki ba a zahiri sai mu ce ba kai aiki ba amma a ilmance kai aiki domin ka nuna ba za kai ba wannan ita ce ake kira hal tarku fi'lun yanzu misali kamar mutumin daga mutum zai fada rijiya makahu yana kallon sai kyalisha ya fada rijiya idan aka je alƙali ya tabbatar da wannan ai wannan mutumin sai ya biya diya dole zai biya diya domin yayi ta'addanci yayi sakaci abinda malamai suke kira at-ta'addi wa at-tafriḍ to malamai sai suka fa hujja da wannan aya ne guda uku kamar yadda Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin yake ka fa hujja da wannan aya da anka ce kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu sai anka ce la bi'sa ma kanu yaf'alun bayan kuma laulayin hahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihim al-ithma wa aklihim as-suhd sai anka ce la bi'sa ma kanu yasna'un an gane ko wato la bi'sa ma kanu ya'malun anka ce da anka ce la ya tara hauna musu hana ba kaga rashin hani sai Allah ya ce la bi'sa ma kanu yaf'alun yayi muni abinda suka aikata can kuma yace la bi'sa ma kanu abinnan laula yarhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihim al ithma wa aklihim as suhd me yasa malamban su da masu ibada daga cikin su musu hauna su ba akan aikata wato an qawlihim al ithm akan magana wanda take ta zunubi wa aklihim as-suhta ratin mumunan wato abin da yake rashawa ko dukiya ta haram sai Allah ya ce la bi'sa yayi muni ma kanu yasna'un abin da sun kasance suna aikatawa an gane ko to kenan sai ya ce rashin hanin mumunan aiki ne nan kuma ya ce la bi'sa ma kanu yaf'alun rashin hanin mumunan aiki ne to anan malamai suke cewa za mu fahimci wani abu shine cewa waɗansu sun ce la bi'sa ma kanu yaf'aluna yana da alaka ne da cewa an kare magana kan wannan sai anka ce ai aikin da suke aikatawa dama mummuna ne tunda an ce munkarin sannan la bi'sa ma kanu yasna'un da anka ce an gane ku yayi muni abinda suke aikatawa sai ya zamanto a'a wato dama aikin da suke aikatawa ne Allah yake magana ba zancan hanin yake yi ba wadansu malamai sun tafi akan hakan da sai ya zamanto istinaf ne ma'ana yana da alaka ne da abin da suke wadancan suke aikatawa wadansu kuma suka ce a'a yana da alaka ne da rashin aikatawa laula yanhahumur rabbaniyuna da la yatanahuna ba sa hanawa kaga busu yi aiki ba da kuma la yatanahuna busu yi hani ba wannan ya nuna ashe barin banna ta faru a cikin al'umma kamar aiki ne shi yasa ma da su shi da dama suke nuna cewa idan akai ba ai umurni da abu mai kyau ba ai hani da abin da ya dace ba Allah zai hadi mutane da wato iqabi azaba wanda kuma ko a roki Allah ba zai karba ba sannan kuma malamai suke kara da wata aya da ta zo a cikin wato suratul furqan wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura wa qala ar-rasulu manzo yace ya rabbi ya manzo inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura mutane na su duke wannan littafi mahjuran abin kaurace ma to kaga kaurace ma littafi ba sa karatun shi sai kira shi aikaci ma'ana ittakhadhu surrike shi aitana waluhu bil wato al-hujran surrike al-qur'ani ma'ana sun ki aiki da karanta shi da aiki da shi kenan sun kaurace mishi to wannan kauracewar da ba sa yi kenan kamar sun aikata mummunan aiki ne sai malamai suka ce nan tarku fi'l ne shi yasa droit de personne de non assistance personne en danger kamar da suke cewa mutumin da ba a taimaka mishi ba a cikin tsarin ma yanzu dokokin duniya idan ka ga mutum zai fada cikin halaka kana da damar da zaka hana baka hana ba to za a yi maka tara ko a yi maka hukunci kaga yaro zai ketar hanya ka bar shi har mota ta buge shi kaga mutum zai taba wayar wuta ka sani ka bar shi har ya taba kaga mutum zai halaka baka taimake shi ba to a dokar turai ma za a yi maka shari'a kuma shari'ar musulunci ta gabace ta danga ayoyi sun yi bayanin wannan a cikin alqur'ani mai girma amma da yake ba mu hankalta mu shari'a sai ka iske da yawa daga cikin yan uwa ba sa rubbama ba mu ce ba wasu busu binciken su bai kai bane balle su fada kuma ya kamata a ce mun tashi don saboda mu fahimci shari'a mu da kyau domin mu karanta ma duniya hakikanin abinda wato alqur'ani ya zo da shi babu wata ka'ida wanda alqur'ani bai zo da ita ba wanda zaka ga wani lokaci sai a ce ai turawa ne suka kirkiro wannan ko sun ci gaba mu bamu ci gaba ba wannan ba gaskiya bane ayar da nake karantawa wajen laulayin hahumur rabbaniyun wal ahbaru an qawlihim al ithma wa akalihim al suht labisa ma kanu yasnaun na karanta da labisa ma kanu ya'malun na karanta ta labisa ma kanu yasnaun to amma labisa ma kanu yasnaun saboda mu tantance abinda nassi na alqur'ani ya zo da shi domin a gaban ta akwai kafin ta akwai labisa ma kanu ya'malun shi yasa suke shiga cikin harda dan haka ɗalibi mai harda alqur'ani sai ka san wa tara kathiran minhum yusari'una fil ithmi wal udwan wa akalihim suht labisa ma kanu ya'malun shine na farko laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbaru an qawlihim al ithm wa akalihim suht labisa ma kanu yasna'un shine na biyu kenan aynun da sadun a cikin larabci kuma sai an ce sadun dadun ta'un dha'un sai a ce aynun kenan sai zamanto a tsarin huruful hijaiyya sai sadun ta zo sannan ainun ta zo amma anan sai ka ce ala khilafi qa'idati ala khilafi tartibil hurubil hijaiyya sai ka ce ainun sannan ka ce sadun dan saboda mu fahimce shi da kyau ma'ana dai abinda suke aikatawa yayi muni ashe rashin aikata wa'azi abu ne wanda yake yana da hatsari kuma fahimtar da muka yi manassoshi na wa'azi ya kamata mu fahimce su da kyau hadisi na sahih muslim dake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman duk wanda ya ga mummuna man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu domin umudi ba a cewa falyughayyirhu bi yadihi ya canza shi da hannunsa sai a ce wannan aikin hukuma ne a'a aikin hukuma ne kuma aikin uba ne a cikin gidansa yana da ikon da ya kamata ya canza aikin malami ne idan yana da waɗanda suke jin magararsa ko yana da ɗalibai ya hana aikata bannan a makarantarsa ba wai ya zankanci hukuma kawai ba fa illam yastati fa bi lisanihi in ba zai iya ba sai da harshensa hukuma ma akwai abin da yafi karfinta kina akwai abin da sai dai ta yi wa'azi domin ba ta san abin da kake aikata a gidanka ba kuma malami ma hukuma tana iya ta yi wa'azi malami na iya zama towa shugaba annabi sulaiman shugaba ne kuma annabin Allah ne yana iya hana wani abu da karfi kuma yana iya hana wani abu ta fuskar wa'azi kenan ba malamai ɗaya ne ba wannan ya shafa hatta da gwamnati in tana da damar da za ta wa'azi ko ta bada dama ayi wa'azi fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi idan ba zai iya ba sai da zuciyarsa wannan yake nuna mana ashe akwai abin da ba za ka iya canzawa da karfi ba ko da wayo sai a ce to wannan bi qalbihi saurin talakawa a'a talakawan ma akwai abin da fa bi qalbihi talakawan ma akwai abin da fa bi lisanihi abin da ka san bai da kyau kai ma iyalinka magana ko da kana matsayin talaka sannan kai musu wa'azi sannan kuma biyadihi kana iya ka hana a cikin gidanka dan haka wadannan maratib sun shafi hukuma sun shafi malamai sun shafi talaka sun shafi kowa idan hukuma tana iya canzawa ko abin yafi karfinta ba za ta iya ba ta yi nasiha idan tana da karfin canzawa biyadihi ta canza da karfin sannan kuma idan ba za ta iya ba abin yafi karfinta matsaloli ne kafirai sun zo sun kewaye mu ba mu iya canza abu domin idan mun ce za mu canza za su kawo mu da hari su ruguza mu sai mu ɗauki lokaci mu yi shiri mu bar abin cikin zuciyarmu haka malami yana iya biyadihi yana iya bi qalbihi yana iya bi lisanihi hukuma tana iya bi qalbiha bi lisaniha biyadiha haka kowa ma akwai daidai gurgudun abin da Allah ya bashi fassara hadisin da cewa biyadihi hukuma bi lisanihi malamai bi qalbihi talakawa wannan fassarar mu abinda muke gani dai gaskiya akwai takaitaccen fassara ba mu cewa kuskure ne amma fassara tana buƙatar a dan ƙara fadada ta wallahu ta'ala a'lam kuma wannan shine abinda ya bayyana gare mu ba dole bane kuma sai mutu ya karbi fassarar da muka yi idan baka yadda ba sai ka zabi fassarar da kake so kai aiki da ita wallahu ta'ala a'lam dan uwa musulmi ana nuna min lokaci ga dukkan alamu lokacin mu ya matso kina insha Allah nan zamu tsaya sai darasin mu na gaba wannan shine darasin mu na wato 66 sai darasin mu na gaba in Allah ya bamu iko insha Allahu ta'ala subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.